الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammaci na 29 ga watan Jumadal Ula, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446, wadda ta yi daidai da 1 ga watan 12 miladiya ta 2024. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fannu Ta'amul Baina Zawjain. Littafi ne na Alarama Malam Muhammad Siddiq Minshawi rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 39. A darasin da ya gabata mun karanta gabar da malam yake cewa imanu zawjiki ra'asu sa'adatiki, ma'ana imanin mijinki shine tushen arzikinki. Inda kawo mana kissar Ummu Sulaim binti Milhan, mahaifiyar Anas dan Malik, daya daga cikin as-sabiqin al-awwalina, bayan rasuwar mijinta mahaifin Anas, Malik bin Nadir kenan. Abu Talha al-Ansari ya nemi aurenta, kuma lokacin yana matashi daga cikin matasa na garin Madina, kuma gashi ma'abocin wadata yana da kuɗi, amma kawai matsalar sa mushriki ne. Wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatu mu'minatun khairun min mushrikati walau a'jabatkum wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum. Da haka Ummu Sulaim, duk da cewa yana da wasu sufofi masu kyau na nagarta ga kuma abin hannu, amma duk da haka tace ba za ta aure shi ba saboda ba shi da imani, ma'ana yana kafiri bai musulunta ba. Wanda daga ƙarshe ne ta tallata masa addini cewa in dai da gaske yana son ta to ya musulunta, ita kuma in ya musulunta za ta aure shi, balma musuluntarsa ita ce wato shine zai zama sadaki a gare ta. Kuma abinda ya faru kenan, bayan ta yi masa da'awa, kuma daga baya ya je shawara ya dawo ya imani. Gashi imanin mijinta ya zama silar arzikinta, ya zama silar farin cikinta, ya zama silar jin dadinta. Gashi har da kanta take bada labarin ga abinda ya faru. Da haka auren miji mai imani wannan jari ne da mace za ta samu wanda babu sama da shi. Malai yake cewa kuma kada wani ya shiga gidanki ko gidan mijinki ba tare da izininsa ba. Lalle ki sani mijinki shine farkon wanda ya kamata ya sani, ya san dukkan wani motsi naki, ya san dukkan wata kai kawanki, ya san dukkan wani abu da kike yi a cikin gida. Wajibi ne mijinki ya dinga sani. Wannan yana daga cikin abin da ke ɗaukaka darajar mace, kuma ta shiga cikin rukunin mata na gari, ba ta bawa wani cikin 'yan uwanta izini ko wasu cikin makwabtanta ko kawayenta zuwa gidan mijinta sai ta sanar da mijinta cewa daga cikin yan uwanta maza ko mata wane ko wance za ta zo makwabtanta na dama ko na hagu na gaba ko na baya su ma za su zo ko kuma wata daga cikin kawayenta za ta kawo mata ziyara lallai miji ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta'dhana fi baiti illa bi idni wato abin da yasa wannan dokar ko wannan kaida za ka ga ba cika binta ba dama can gida abu da yake dama gidan naka direct entry ne kaga da an zo za a tambaya dama a gida abu da yake amma za ka ga kaida kowane gida kamata a ce a rufe yake sai an zo abu ga shi yasa za ka dinga jin ana maganar sallama da isti'zani gidaje suna rufe sai an zo an yi sallama sannan a yi isti'zani sannan a shiga to kaga koda ƴan uwanta ne za su zo gidan to ya kamata ta sanar da mijinta cewa ƴan uwanta za su kawo ziyara gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan haƙƙi ne da miji yake da shi akan matarsa ba kawai ya zo ya tarar da baki ko ya tarar da mutane koda ƴan uwanta ne a cikin gidansa ba tare da an sanar da shi ba wannan yana daga cikin abinda in mace ta yi ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai mijin kawai ta saba wa ba dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yace wala ta'dhana fi baitihi illa bi idni kada mace ta bada izinin shigowa gidan mijinta ba tare da izinin sa ba walakum alaihinna alla yudina furshakum ahadan takrahunahu yana daga haƙƙin mazajenku akan ku kada ku bada izini ga wasu su shigo gidajenku ba tare da izinin mazajenku ba mun karanta wata ƴar gajeriyar kissa wadda rashin wato mace ta zamto tana yin wasu al'amura ko ta yi kyauta ba tare da izinin miji ba wani lokaci koda da kyakkyawan niyya ne yakan haifar da matsala mun karanta gabar da yake cewa kada ki zamanto mace mai yadda a bata miki mijinki ma'ana karki yadda wata ta dinga zuwa ko wasu su dinga zuwa suna ziga ki suna nuna miki cewa mijinki ba shi da kirki mijinki yana yin laifi iri kaza an ga mijinki a wuri kaza an ji ya ce kaza duk waɗannan mutane ne waɗanda suke barazana ga zaman lafiyar aurenki da mijinki ki sani cewa kada ki bada dama ko ki bada wata kofa ga wani komai matsayinsa ya dinga kawo miki gulma ya dinga kawo miki tsurkun mijinki hakan ba zai shafa miki lafiya ba zai rusa miki rayuwarki ta aure ne duk wanda zai zo ya ce ai na hange shi ya tsaya da wata ko na ganshi a guri kaza ko na ganshi yana yin abu kaza wannan ba masoyinki bane koda ku kira ganin makusancinki ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna bai tare da mu baya cikin mabiyan mu bai cikin masu bin sunnan mu wanda duk yake batanci ga namiji a wajen matarsa ma'ana yake bata miji a wajen matarsa ta hanyar gaya mata labarai ko da ku sun tabbata ballantana kuma a ce ba su tabbata ba mun karanta kissar wani bawan Allah cikin masu ibada na Banu Isra'il wanda matarsa ta bada wannan kofa wato ta adinga kawo mata wato maganganu na kushewa maganganu na ainihin wato cire mata sha'awar mijin da take aure da kwadaitar da ita fita daga wannan gidan da kwadaita mata auren wani kuma bisa rudin zuciya da shedan ta yi amfani da wannan muguwar shawara ta aure ta kashe aurenta ana zaune lafiya da miji ta je ta auri wani don kudinsa ko don mulkinsa mun dai ji karshen abin bai yi kyau ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye mun fara karanta gabar ijtihadi fi ta'limi nafsiki to mun dan fara har mun karanta hadisin farko lokaci ya cin mana bari mu dauko gabar daga farko ijtihadi wai ki zama mace mai kwazo da himma wajen kokarin ki zama mai ilimi ki zama wayayya ki zamanto mai sanin ya kamata ki zamto mai kokarin karanta alqur'ani fahimtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da magabata karanta littafan tauhidi dan sake yi wa kanki garan bawul da yi wa imaninki garan bawul lalle ki zama mai kokarin neman ilimi ki yi kokari wajen zama kina kokarin ficewa daga cikin rukunin da kuma kunzumin jahilai zuwa ga wato masu haske irin na ilimi
wajibi ne a gare ki ki haskaka da hasken ilimi alayki bi nuril ilm fa innahu yaziduki jamalan ki dauka ma ke kyakkyawa ce sai kuma aka ce banda kyan ma ke mai ilimi ce kaga nurun ala nur haske kan haske kenan amma dukkanki wato zubinki da kirarki in aka ce jahila ce ke to an samu na kasu lallai kam cikin abin da zai ragi kyanki kuma raguwa mai yawa shine a jingina miki sifar jahilci wannan ko shakka babu babban tabo ne babban lam'a ce ga mace ta zamto ta jahilci addininta ta jahilci ubangijinta ta jahilci annabinta ta jahilci ainihin wato abinda ya kamata ta sani lallai ki zamto mai kokarin karawa kanki kyau in kina da kyau ki kara da wanka a idan mujinki ki dinga kokarin faqatafi wato faqatafi min kulli thaqafatin warda dukkan wani ilimi da aka ce gashi an wato baki da shi to ki dinga kokarin ki zama in ana magana akan wannan ilimin ke baba gidajiya bace kina jin yaran kina fahimtar me ake fada in ilimi ne na addini kina da ido kina da ta cewa in ilimi ne na sanin rayuwa ke ma baka zama ainihin wato a baya wajen kokarin zama wayayya ta fuskar ilimi na rayuwa ya zamto kowane fage na rayuwa kina da ta cewa kina da ido akai nana Aisha radiyallahu anha tana cewa ni'man nisa'u nisa'al ansar nisa'ul ansar ma dalla da matan madina lam yamna'ahunnal haya'u an yatafaqqahna fid din kunya bata taba zama wata ainihin wato hujja ko dalili da za ta hana su yi tambaya su ƙara sanin wayewa bata san ya ya kamata ta shawo kan mijinta ba in yayi fushi bata san me zai faranta ran miji ba ita haka aka yi auren kawai tukin wato irin tukin tsayen nan babu wanda ya zauna da ita ya bata wani horo babu wanda ya zauna da ita ya ce mata ga yanda rayuwar aure take haka kawai aka daura aka dunguma aka kaita to kar ta zamanto dubgaggiya ta zamanto mai budaddan tunani ta dinga tuntubar sauran ƴan uwanta mata waɗanda suka gabace ta a wannan rayuwar ta dinga kokarin sauraron bayanan malamai ta dinga kokarin yin karance-karance dan wannan yasa ta zamto tana da wayewa ta fuskar addini tana da wayewa ta fuskar zamantakewa hatta ta auren kada kunya ta sa gaba daya bata iya ba bata sani ba kuma ba ta iya wato ta kasa bin hanya da hanyoyin da abin da ya kamata ta rika dan ya fito da ita daga duhun jahilci kullun ana samun sabani kullun ana samun rashin fahimta da jituwa tsakaninta da mijinta saboda ba ta da ilimi ba ta waye ba kuma ba ta so ta waye saboda kunya take ji shi yasa ba ta iya tambaya ya ake kaza tana da yayu tana da kannan iyaye mata maza da wato kannan iyayenta maza ko kannan iyayenta mata tana da kawaye waɗanda suka gabace ta tana da malamai kamata yayi ta cire kunya wajen tambayar ya ya kamata ga matsalar da take fuskanta a gidan miji wace hanya ya kamata ta bi dan ta warware wannan matsalar kar ta ce tana jin nauyi tana jin kunya wannan gaskiyar magana bai cika sama wa mace ainihin abin da ake bukata ba a rayuwar aurenta shi yasa nana Aisha ta yabi matan Madina tace ni'man nisa'u nisa'al ansar lam yamna'ahunna al-haya an yatafaqqahna fi dini su bas taba yadda kunya ta hana su fahimci addini ba wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 332 waja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wata mace ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah zahabar rijalu bi hadithika maza fa duk sun tattare ilimin sun tafi da shi da kake ba su zahabar rijalu bi hadithika mazaje sun tafi da hadisanka su ne ko da yaushe suke tare da kai a masallaci kuna tare a tafiye-tafiye da kake yi da zuwa jihadi duk kuna tare ya ma'aikin Allah da haka duk abin da ka zo da shi na addini da ilmantarwa da kake yi duk su suke ta tafiya suke samun kaso mai tsoka faj'alna min nafsika yawman ya maikin Allah muna so ka sanya mana rana da kanka na atika fihi da zamu dinga zuwar maka a wannan rana tu'allimuna mimma 'allamaka Allah ka sanar da mu wani abu daga cikin abin da Allah ta'ala ya sanar da kai faqala manzo Allah yace kai amma kun yi kyan kai amma kun yi tunani amma gaskiyar magana kun yi hangen nesa ijtami'ina yawma kaza wa kaza, kaga daga nan aka samu makarantar matan aure kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mata ku hadu ranar kaza da kaza, dan wani kila yana cewa yana cewa bai ga dalili ko kuma ba hujja yin makarantar matan aure, kawai a basu, shi bai koyar da su ba, shi bai nemo wanda zai koyar da su ba, kuma ba zai basu su je makaranta ba, ayi magana ya ce shi bai yadda da makarantar matan aure ba, to maka yadda da ita ba, ai dama abu ne mai sauki, kai ne awwalu ma yajibu, ai kai aka ce ka zauna ka wayar ka karantar ka ilmantar ka ladabtar duka aka dorawa. Saboda haka in ka sauke wannan wajibin, ai dama ba buƙatar sai ta je wani guri neman karatu, tunda alhamdulillah Allah ya azurta ta da malami wanda yake mai ilimi da zai zaunar da ita ilmantar da ita, kaga shikenan kafallahul mu'minina alqitala. Ina fata an gane, amma ba ka da lokaci da zaka karantar, ko kuma ma kai ma dai abin da ya gashi nan dai da'ufa talibu wal matlub, sannan kuma ka ce ba za ta je ba, kai ba ka waye ba, ita ba ta waye ba, rayuwar gidadawa za a dinga yi kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan matan suka ce ya ma'aikin Allah, mun lura cewa duk wayewa ta addini, ilimin nan na addini duk maza ne suke ta samun dama suna yi, ya ma'aikin Allah muna so mu ma mata, tunda kai annabin maza ne da mata, Allah ta'ala ya aiko ka ne gare mu gaba daya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina, Allah ya ce bai aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai, to mu ma muna son wannan rahama ta zamanto ta shafe mu, ya ma'aikin Allah sa mana rana mu ma, ko da sau ɗaya ne mu dinga zuwa mu ma muna jin hadithanka, muna jin ayoyin alqur'ani daga gare ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ijtami'ina yawma kaza wa kaza, ku taru ku hadu ran kaza da ran kaza, fajita ma'ana saboda shauki da kwadayi irin na waɗannan mata suka kwataro, fa atahunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah kuma ya cika musu alƙawari, yazo musu fa allamahunna mimma allamahullah, ya ilmantar da su, ya karantar da su daga abin da Allah madaukakin sarki ya karantar da shi ko ya ilmantar da shi. Wannan hadithin ka duba cikin Bukhari, hadithi raqam na 101 da kuma Imam Muslim ya kawo shi hadithi na 2633, duk sun kawo wannan hadithi, da haka hadithi ne muttafaqun alai. Tazawwaja Abdullah bin Abi Wada'a, ko ka san waye Abdullah bin Abi Wada'a? Wani ne daga cikin manya-manyan almajirai kuma ɗaliban sayyidu tabi'in Sa'id ibn al-Musayyab. Tazawwaja Abdullah ibn Abi Wada'a, Abdullah ibn Abi Wada'a ya auri binta muallimihi yar malaminsa Sa'ida bin al-Musayyab, yar malaminsa Sa'idu dan Musayyab. Fatahu Sa'idun biha, Sa'idun ne ya kai masa ita da kansa radiyallahu anhu. Bayan an gama daurin aure, ko kace da yamma ko da almuru shine da yamman ko da magariba, Sa'id ibn al-Musayyib yace kowace mace alhamdulillah Allah ya saka mata da alheri ta koma gidan mijinta, shi da kansa ya sa ta a gaban mota, ko ya dauke ta a bayan mashin, ko ya dora ta a doki ko a kan jaki, ko kuma suka tafi a kafa, yaje kafa da kafa ya miƙa ta zuwa ga Abdullah ibn Abi Wada'a. Kaga an hutar da cewa ba kawo motoci ba, motocin sun yi kadan ballantana, kuma an je an mun kai amarya, an watsar da mu, ba kawo mana a wayanda za su dawo da mu ba, abi ya zama ainihin wato korafi ko. To sai Sa'id ibn Musayyib ya ce to duk mata ya hutar da su, shi da kansa Sa'id ibn Musayyib ya kaiwa Abdullah ibn Wada'a matarsa. Wa qala, kuma yace da shi, ya Abdullah hadhihi zawjatuka, an gane ko? Wato shi kansa Sa'id ibn Musayyib din da kansa yake cewa ya kai Abdullah ibn Abi Wada'a hadhihi zawjatuka, yace ga matarka. Fa wallahi, ya kuma bashi tabbaci yace na rantse da Allah, innaka lata'khuzaha sawwamatan qawwama, zaka same ta, zaka rike ta a matsayin mace mai yawan azumin ta dawu'i, mai yawan qiyamul layli, arifatan bi kitabillahi, wannan da kake kallon matan nan masaniya ce game da littafin Allah, alaramiya ce, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kuma ta fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fattaqillaha fiha, na tarbiyantar da ita, wannan yarinya da kake kallanta ga qiyamul layli, ga azumi ga haddar alqur'ani ga ruko da sunna full option ken an gane ko wannan kaga in yanzu ne wannan mala ai sai a ce matan manya ce sai a duba wani dakare sai a ce shi ya kamata ya aure ta ko wani mai mulki ko wani wato kasaitaccen mai kudi ko amma Sa'id ibn al-Musayyib yaga kai wannan tarbiya da ya bayar kamata ya samu wanda ya san kimar abin da aka yi wato ka dauki muhaddaciyar alqur'ani ka duba wani wanda yake wato a dubje ka mika masa ita wato kuskure ne ba dan kankani ba an gane ko saboda wato sanin kimar abin sai wanda ya san kimar abin kuma ana nan ana ta irin wannan combination wanda bai yi ba an gane ko kamata yayi a ci kamar yanda naji wani malami kwanan nan cikin malamai da malamanmu da suke karantawa yake cewa matarsa ta biyo abin da ya faru kenan ba baban ya sanya kaida duk wanda yazo sai muhaddacin alqur'ani saboda ta haddace alqur'ani saboda haka in ka zo ka ce ai kana nema ya ce to shi fa kira da sharadi sharadin sa sai muhaddaci in ka ce ka haddace shi ma Allah ranma ne ya ku buga to kaga gaskiyar magana abinda ka sha wahala na tarbiyantarwa da sa ta haddace littafin Allah ba ka sha ba zai zama ya tafi a banza ba amma yarinya ta yi haddar alqur'ani ta haddace littafin Allah sannan a dauke ta a kai ta inda ba a san darajar alqur'ani ba ba a san kimar littafin Allah ba ba a ma san darajar ita abinda ta yi ba an gane ko to wannan gaskiya kuskure ne kuma rashin sanin ya kamata ne kuma kamar gaskiyar magana baka sauke amanar yarka ba kuma kamar ka ce duk abin da ka bayar na tarbiya da wahala da daukanta da sassafa ko cikin sanyi a kai ta ko ta je makaranta ta je ta dawo da tsare ta a gida ta yi ta bibiyar karatun nan har ta haddace alqur'ani to kamar ka yarda cewa wannan wahala ta tsiyaye a banza da gaskiya ya kamata a dinga kula da irin wannan shi yasa Sa'id ibn al-Musayyib yayi wa kansa wannan gatan ya san ya tarbiyantar ya ilmantar ai baka zo dukka gama shan wannan wahalar bayan reno bayan tarbiya bayan abu halhalu na kudi na aljihu na lokaci duk gaba daya to ai wannan aikin ya kamata ka bawa wanda zai dora daga inda ka tsaya ka bawa wanda duk sanda ya kalle ta yana jin lalle wannan ba karamar alfarma Allah ya masa ba kuma kai ma babanta kai masa kuma kaga wannan wato wata makyankyasa ce ta nagartattun yaya sosai haka Abdullahi bin Wada'a aka sanar da shi aka ce to wannan yarinya dai mai kiyamul layl ce wannan yarinya da kake kallanta mai kokarin yin azumin nafila ce wannan yarinya da kake kallanta muhaddaciyar alqur'ani ba kuma hadda zalla ba hadda da tafsiri da sanin ma'anar alqur'ani sannan kuma masaniya ce game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka kawai abinda zan gaya ma ka ji tsoran Allah wajen rike ta kenan kawai na baka lafiya amma sai gaya masa ya ce wala yamna annaka makani minka kada matsayina a gurinka ya hana ka irra'aita minha ma takarahu in kaga abinda baka so tattare da ita an tuhusina adabaha ka kyautata ladabtar da ita a gane ko ma'ana baiwar Allah nan ga irin sufarta amma ka ji tsoron Allah wajen rike ta sannan wannan karka ga cewa ai yar malamin ka ce tai wani abu na rashin da'a ko tai wani abu na rauni irin na yamace ka ce to ai ba za ka yi mata fada ba ko ba za ka ladabtar da ita ba yace a'a kada kallan yata ce ko matsayina a wajen ka na malamin ka ya hana ka ka kyautata ladabtar da ita an gane ko thumma sallamaha ilayya abdullahi bin wada'a yace sannan ya miƙo min ita wa madha ya juya ya tafi sani ba ko zaka iya haka qala abdullah to bari ka ji ƙarshen labarin abdullahi bin wada'a shi ango kenan ko yace fa wallahi dan kanka dauka wani lokaci irin ka san aka ce eh sadaka wani lokaci sai an duba wata burtuntuna sai a ce an baka sadaka an gane ko yauwa dan an ga dama wannan shine ka makatin da kai ma ba wahala kai ba sadaka aka ce an baka kaga ba za ba ka da korafi in ka ce kai korafi a ce nawa ka kashe an gane to Abdullahi ibn Wada'a barkaji wani abu da yace fa wallahi yace na rantse da Allah ma ra'aytum ra'atan qattu aqra'a li kitabillah wala a'rafa bi sunnati rasulillah wala akhwafa lillahi azza wa jalla minha yace na rantse da Allah mace dai ban taba ganin mace wadda ta fahimci littafin Allah ga haddasa ga fahimtar ma'anarsa wala a'rafa bi sunnatin ban taba ganin macen da ta fahimci sunna rasulullah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala akhwafa lillahi azza wajal ban taba cin karo da macen da naga tana tsoran Allah ba minha kamar ita wannan mata yace laqad kanatil mas'alatul mu'dila ta'ayal fuqaha fa as'aluha fa ajidu indaha minha ilma shi kawai ya samu malama kaga shikenan lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada akai masa dan haka yace yace wallahi laqad kanatil mas'alatul mu'dila yace mas'ala mai rikicin gaske mas'ala ta ilimi mai wahalar fahimta ta'ayal fuqaha da hatta manyan malamai wannan mas'alar ta gajiyar da su fa as'aluha yace wallahi sai zo in tambaye ta in ce mas'ala kaza ya al'amarin ta yake fa ajidu indaha minha ilman yace wallahi sai in tarar da tana da ilimi da fahimta mai kyau game da wannan mas'alar sai ta yi min bayani ta warware min dalla dalla an gane ko a wata ruwaya ma aka ce bayan kwana biyu zai koma makaranta ta ce wai ina za ka ne yace a zan koma makaranta ta ce me kake karantawa ne yace ina karanta su sahihul bukhari su waye su muwadda su kaza su kaza ce to ai ba ko dan gwada mu gani an gane ko haba sai aka fara haddathana qala haddathana fulan an fulan an fulan karatu yanan kuma in ka karanta tarihin za ka ga an samu manyan mutane sun nemi aurenta amma shi Sa'id ibn Musayyib ya zabi ya kaita inda za a mutunta ta kuma aka san kimar tarbiyyar da yake kuskure ne ka tarbiyantar kuma ka mika inda ba a san ma me kai ba wannan ba daidai bane alayka bi ri'ayati zawjik alayki bi ri'ayati zawjiki wa auladiki wajibi ne kulawa da mijinki da yayanki wajibi ne ki zama mace mai kulawa da mijinki kulawa mijinki yana buƙatar kulawarki wa auladiki yayanki suna buƙatar kulawarki ri'ayatu zawji wal aulad kulawar miji wato kulawar da mace za ta yi wa miji wal aulad da yaya min ashrafil a'mal na daga cikin ayyuka mafi daraja mafi daukaka allati taqumu bihal ummu fi hayatiha wadda uwa za ta tsaya tsayin daka wajen wannan a cikin rayuwarta wato uwa babu abinda za ta yi wa ƴaƴanta mafi daukaka ba wani aiki mafi daukaka da uwa za ta yi wa ƴaƴanta da ta wuce kulawa da ita kulawa da ƴaƴanta kulawa da tarbiyyarsu kulawa da abokansu kulawa da baccinsu kulawa da tashinsu kulawa da abokan mu'amalarsu rayuwarsu ta gida rayuwarsu ta waje ta makaranta wannan ba abinda mace za ta yi da zai daukaka ta ya bata daraja mai girma a wajen Allah fiye da ta sa ido wajen sauke amanar da Allah ta'ala ya dora mata na kulawa da ƴaƴanta sannan na daga cikin aiki madaukaki da mace za ta yi ta zama mai bawa mijinta kulawa kulawar ƴaƴanta daban kulawar mijinta daban ba daidai bane kulawarta da ƴaƴa ya sa kuma ta yi ki kulawa da mijinta ba daidai bane dan tana ma'aikaciya ta kula da aikinta ta bashi muhimmanci shi kuma mijinta ya zamto ba shi da wannan kulawar bai samun irin wannan kulawar lalle tunda in har ya batta ta yi aiki to wajen aiki suna buƙatar kulawa bisa ga abin da aka dora mata gidanta yana buƙatar kulawa ƴaƴanta da mijinta kuma akwai matsaloli da rauni da ake samu da yawa a wannan babin ko dai wani lokaci kaga an samu wani bangaren yarin jayi wani bangaren idan wurin aiki ta bawa kulawar da ya kamata to wani lokaci sai ga kuma gida bai samun kulawa da ta kamata in ka kalli yanayin ƴaƴanta ka kalli yanayin mijinta kai ka san ba su samun irin kulawar da ya kamata a ce shi miji ya samu a matsayin sa na mai gida ƴaƴan ba su samun irin kulawar da ya kamata a ce sun samu kulawar a matsayin su na ƴaƴa idan kuma tace a aurenta yana da muhimmanci kula da tarbiyyar ƴaƴanta da ba su kulawa shi ma yana da muhimmanci sai ta fifita wannan fiye da kuma rayuwarta ta aiki to kuma zaka samu can kuma tana haƙintar wurin aikinta tana tauye mudu wailul lil mudaffifina kuma zata iya sauka akan ta game da gurin aiki saboda abubuwan gasu da haka duk wanda zata shiga musamman a irin wannan lokacin da muke ciki to lalle ta duba irin kwarinta da capacity dinta da kuma karfin gwiwar da take da shi wajen sauke waɗannan wajibai guda biyu da kuma yin balancing tsakanin waɗannan bangarori guda biyu kacce zamanto an dauke ta malaman makaranta garin bawa gidanta kulawa ta dinga cutar da ƴaƴan al'umma da aka dauke ta ake biyanta albashi dan ta sauke wannan nauyin kar kuma ta ce a ita tana son ta ci halal ba ta so Allah ya kama ta ta haƙinci ko ta ci amanar ƴaƴan da aka bata amana dan haka za ta ba da kulawa ta can amma fa mijinta kullun sai dai ya karya a waje kullun sai dai kaza ƴaƴanta su ma za ka ga to wannan kaga gaskiyar magana kamar ba ta da ahaliya ba ta da kwari da capacity da ya kamata ta rungumo wayannan amanoni guda biyu kamata ya ta tinkaru guda daya to amma gaskiya za ka ga yawanci mutun ya san cewa akwai wannan raunin amma sai mutun ya shiga dan haka gaskiya wannan yana da kyau a kula da wannan fa kullu najahil li zawjiha duk wata nasara da mijinta ya samu wa abna'iha duk wata nasara ta ƴaƴanta najahul laha nasara ta ce fa in aka ga mijinta cikin nasara to ana jingina wannan nasara zuwa gare ta in aka ga ƴaƴanta suna samun nasara a rayuwar su wannan nasarar ta ƴaƴan da nasarar mijin din nasara ta ce fa kuni khaira ummin li'azama usratin ki zama mafi alherin uwa ga mafi girman iyali ki zama mafi alherin uwa ga iyalai mafi girma iyalanki gidanki kenan ki zama mafi alherin uwa ƴaƴanki su taso su dauke ki a matsayin khairu ummin mafi alherin uwa da aka taba suka taba samu a rayuwar su haka kuma ki zame wa mijinki wato khairu zauja ki zama masa mafi alherin mata qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati manzo Allah ce dukkaninku makiyaya ne wallahi kowa kuma sai an tambaye shi kiwon da aka bashi wannan gaske ne magana ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkaninku manzo Allah ce makiyaya ne kuma kowannanku za a tambaye shi game da wannan kiwo da aka bashi wal mar'atu sai aka tsallake dan a fadi muhallin ita mace sai aka ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace fa mai kiwo ce fa a gidan mijinta ba daidai bane ta dinga cin amanar mijinta ba daidai bane ta dinga ha'intar mijinta kamata ya baya nan ita ce mai kula duk abin da yake gidan ya kamata ya sani in wanda ya kamata ya sani lalle katta ya shiru ta sanar da shi matsalolin yara ya dinga sani kamar can karatun mu na wancan satin an ce shine farkon wanda ya kamata ya sani to duk rayuwar gidan ya zamanto duk motsin gidan yana sani dan haka mace mai kiwo ce a gidan miji kuma ta ji tsoraran da Allah madaukakin sarki zai titsiye ta yayi mata tambayoyi game da rayuwar gidan aurenta wannan ka'idar tana nan kuma wannan babu fashi kamar yanda mijin za a titsiye shi a tambaye shi rayuwar iyalinsa da ta ƴaƴansa da duk waɗanda suke karkashin sa to haka ita ma za a yi mata wannan titsiye din za kuma a tambaye ta wannan amana ta kula da gidan miji ko ta kula ko bata kula ba wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 893 وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة راعية على بيت زوجها وولدي ما شفا ميكيو شفا أمانا فا جد أورام فشيما أمانا شي كيوان جدا مجن تأكباتا دكما يا أنسا لأكا ياكا ماتا تسندوانا baya nan to tai taken oba makaran ilimin su tarbiyar su kawayen su ko abokan su shigen su da fucen su ya zamanto ba zai yi bace ta danna dannan waya ta je ce ta bacci ina suke suna gidan ba sa gidan ina wane yaje daga ina wance take babu tambaya wannan kuskure ne mai girman gaske kamar wasarere ne da kuma rashin kulawa da wannan amana mai girma wadda ranar tashin alkiyama an ce za a tambaye ki da haka ki zamto ba bacci babu abin nan matukar an karbi wannan amana to a rike ta da kyau lokacin hutun zai zo lokacin da kika sauke wannan amanar ƴaƴanki mata kin kai su gidajen mazajen su ƴaƴanki maza sun zama baligai sun zama mutane shikenan wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 5200 Imam Muslim hadisi na 1829 wa qala Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma Jabir dan Abdullah Allah ya kara yadda a gare su yace halaka abi wa taraka sab'a banatin aw tis'a banatin yace mahaifina ya rasu ya bar wato ƴaƴa mata guda 7 ko guda 9 fatazawwajtu imra'atan sayyiba Jabir a matsayinsa na saurayi matashi da ya tashi mai hukun ya auri yarinya budurwa sai ya auri bazawara wadda take tana da wayo tana da wayewa tana da gogewa a rayuwar aure da ya tashi bai duba maslaharsa ba sai ya kalli maslahar kannansa da mahaifinsa ya mutu ya bari sai ya fifita maslahar kannansa akan maslaharsa faqala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Jabir tazawwajta ya Jabir aure kai ne Jabir fa qultu na'am sai nace eh wallahi ya maikin Allah aure nayi fa qala sai manzo Allah ce bikran am tayyiba budurwa ka aura ne ko bazawara qultu sai nace wa manzo Allah bal tayyiba yace ai bazawara ce ya maikin Allah qal sai annabi yace hal fa halla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudahikuha wa tudahikuk yace fa halla jariya sai mukun ka auri yarinya ka auri budurwa tula'ibuha wa tula'ibuka kai wasa da ita tayi wasa da kai dan akwai yarinta tana son wasa wa tudahikuha wa tudahikuka ka sa ta dariya ta sa ka dariya ku dinga wato abubuwa cikin nishadi fa qultu lahu Jabir yace sai na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna abdullahi halaka wa taraka banatin yace ya maikin Allah abin da yasa na auri wato mai wayo na auri mai shekaru na auri bazawara wadda take tana da hankali nayi haka ne saboda ka san mahaifina Abdullahi ya rasu wa taraka banatin ya bar kanne na mata ko su 7 ko su 9 wa inni karihtu an aji'a hunna bi mithlihinna sai naga ban san in kawo irin su ni ina son in samu wanda za ta taya ni tarbiyar su da haka sai na kyamaci in kawo yarinya irin su fatazawwajtu imra'atan da haka shi yasa da na tashi sai na auri macen da taqumu alaihinna za ta tsaya akan su wajen ba su tarbiya ashe kaga duk wanda tayi aure abinda ake sa ran tayi wa ƴaƴanta kenan yace taqumu alaihinna ina son in samu wanda za ta tsaya kai da fata akan su wa tasluhuhunna ta kuma gyara tarbiyar su faqal sai manzo Allah ya ce ka amma Jabir kai tunani kai tsinkai kai hangen nesa barakallahu laka Allah ya maka albarka wannan hadisi wanda yake Imam al-Bukhari ne ya ruwaito ya fitar da shi hadisi na 5367 wata hakki sayyidatu Aisha radiyallahu anha qaila nana Aisha Allah ya kara mata yadda tana bada labari take tana cewa ja'atni miskinatun tace wata miskiniya wata almajira wata mabukaciya ta zo wajena ta hamilu bunataini laha tana dauke da wasu ƴaƴanta mata fa ada amtuha thalathata maratin kuma sai ta shigo lokacin nima ba ni da wani abu mai yawa sai dabino kwaya uku na bata dabinan nan kwaya uku fa a'at kullu wahidatin minhunna tamra ƴaƴan nan nata guda biyu sai ta bawa kowanne guda ɗaya cikin ƴaƴan nan nata mata kowace sai ta bata dabino kwaya ɗaya da haka suka suna ci wa rafa'at ila fiha tamratun ita kuma sai ta daga dabino kwaya ɗaya da ya rage tunda kwaya uku ne ta ba wannan yarta ta ta ba wannan ɗayan da ya rage ta daga ta sa a bakinta ta akula ha dan ta ce fastada amat habunataha sai wayennan ƴaƴan nata suka sake buƙatar ta ciyar da su wannan kwaya ɗayan ka san abinka da yaro wannan yana cinye nasa wannan tana cinye nata sai kuma suka sake miƙo mata hannu wannan guda ɗayan da za ta ci ka duba uwa malam sacrifice sai uwa wannan guda ɗayan da za ta ci tunda sun sake cewa umma sun sake miƙo mata hannu fa shaqqatit tamrata sai ta tsaga wannan dabinan gida biyu allati kana turidu wanda da take nufin anta akula hata ci bainahuma sai ta raba shi tsakanin su fa'a ajabani sha'anuha nana Aisha tace shi al'amarin matan nan ya kayatar da ni ya burge ni abinda matan nan ta ya bani al'ajabi ya bani mamaki kuma ya kayatar da ni shine fa'a ajabani al'amarin ya kayatar da ni tace na kasa hakuri fa zakartu allazi sana adli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai sai da na fadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda wannan baiwar Allah ta aitayi faqal sai manzon Allah yace inna allaha qad awjaba laha bihal jannata aw a'taqaha minan nar yace kin ga wannan abun da tayi dan kasu je su roki wani in ba su roke ta ba za su roka la'alla marayu ne ta tsaya dan kula da su ta tsaya tana wata yar sana'a dan ta ciyar da su kasu lalace kasu ki zuwa makaranta kasu je su dinga roƙon wani a madadin ya taimake su fi sabilillahi amfani da wannan damar ya lalata rayuwar su da haka ta tsaya tsayin daka tana kula da su sai manzo Allah ce inna Allaha qad awjaba laha bihal janna lalle Allah ya wajabta mata shiga aljanna sakamakon wannan abin da ta aikata aw a ataqaha minan nar ko kuma Allah ta'ala yayi alƙawarin yantar da ita daga wuta wannan hadisin Imam Muslim kenan hadisi na 2630 wa yaqulu al-Imam Malik Imam Daril Hijra yana cewa ar-ri'ayatu ummihi lahu yana bada labari game da kulawar da mahaifiyarsa ta bashi lamma aradtu al-ilma Imam Malik yace lokacin da na so yin karatu na so ilimi albasatni ummi thiyabal ilm ni mahaifiyata ce ta dinka min rigar ilimi mahaifiyata ce ta tufatar da ni riga ta ilimi ta tufatar da ni kayan ilimi وقالت تتي اذهب الى ربيعه تتي مالكو كتفو وجن مال الربيعه فتعلم من ادبه قبل علمه لدبن سا كوي نكي سو كا كويا لدبن مغانسا لدبن زمانسا لدبن معاملسا نكي سو كا كويا كافن كا كوي علمنسا wanda wannan shine abin da magabata suke in aka kawo ma dalibi so ake a ga ya fara canza halayya da dabi'unsa kafin a fara jin yana karatu sabani yanzu da an zo an kawo shi kawai so ake ya fara rera karatu koda babu wani abu na halayyarsa dake canzawa kaga ita mahaifiyar Imam Malik da ta tashi sai ta ce masa zaka je wajen Rabi'a amma ni ba karatu nake so ladubba ladabin Rabi'a Rabi'atul Ra'i zaka koya kafin ilimin sa to kaga in ka duba Imam Malik shi kansa yana jinjinawa da irin kulawar da mahaifiyarsa ta bashi ta taka muhimmiyar rawa wajen zaman sa Imam Malik ta taka rawa ba ƴan kankanuwa ba wajen samun ilimin sa domin tun yana karami ta nuna masa darajar makaranta da darajar malamai da muhimmancin ilimi ta tura shi tace kuma ba karatu kadai nake so ka zo min da shi ba karatu da tarbiya ka zo min da karatu da ladabi يقول انس رحم رضي الله عنه انس بن مالك رضي الله عنه شيما yana cewa ata alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yazo wajena yazo zai shige wa ana al'abu ma al-gilman ana zace lokacin ina yaro da haka annabi yazo shigewa ina wasa tare da yara fa sallama alaina manzan Allah bai da girman kai sallallahu alaihi wasallam yara suna wasa ko suna bal ko suna kaza fa sallama alaina ana sai ce sai manzo Allah ya mana sallama fa ba'athani fi hajatin sai ce barin aike ka yaro ba kiyuya kenan ba a san yaro da kiyuya ba shi babba ana son ya zama mai tausayi ga yaro shi kuma yaro ya zama mai ganin girman babba ba a san ko ku kuka fahimci dan ku baya aikuwa yana da kiyuya ku dinga tsawatar da shi ku koyar da shi ya zamto albarkar ta haka ake samun ta yace manzon Allah sai ya aike ni fi hajati wajen wata bukata fa abda'tu ala ummi a ranar sai na dan yi jinkirin komawa wajen mahaifiyata falamma ji'tu da nazo qalat ummuhu sai mahaifiyar Anas tace da shi ma habasaka ina ka tsaya haka ake so iyaye ya kamata yaro ya dawo daga makaranta karfe kaza sai aka ga ya ƙara lokaci kamata ya aji me ya tsayar da shi in yace a makaranta ne a tuntubi makaranta haka ne an dan tsaye da su a makaranta in an tsaye da su to kaga yaro yayi gaskiya in ba a tsaye da su ba to lalle aji ina ya tsaya wannan yana daga cikin tarbiya ka san yaro ya kamata ya dawo lokaci kaza in aike ne ya kamata ya dawo lokaci kaza aka ga ya dade bai dawo ba to wannan musamman a wannan yanayin da muke rayuwa a ciki yanayin ya bayu zuwa ga gaskiya iyaye su zamto suna bibiya na abinda ƴaƴan su suke ciki an bayyana ko dan haka da Anas dan Malik ya dawo mahaifiyarsa ta ga ya dade sai ta ce masa ina ka tsaya fa qultu ana zai ce sai na ba ta amsa nace ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li hajati sai ya ce wa mahaifiyar yace mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya aike ni wajen wata bukata qalat nan take sai mahaifiyar Anas tace ma hajatuhu wata bukata ya aike ka qultu ana zai ce sai na ba ta amsa nace inna hasirrun umma sirri ne kaga haka ake so yaro ya zama da sirri ko kai ne ko ya fito haka daga gida kana kofa gida kai na zaka yace umma ce ta aike ni ka san yaro wani lokaci yana da irin wannan baya so ya fada ina yace a aike na akai ina sai ta ce maka aike na akai to kai kuma sai ka kyale shi ka koya masa sirri ko da yake wani lokaci in ka fahimci ana so a yi maka ai maka falan mazagu to kaga ba laifi ka dan zazzara ido kaji ina za a je an fahimta amma dai gaskiyar magana koyawa yara rike sirri wannan abu ne muhimmi da haka yace mata inna hasirrun yace wannan sirri ne qala tace la tukhbiranna bi sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadan nan take sai ta karfafi danta akan rike sirri kuma haka ake so mace ta wato uwa ta tarbiyanci ƴaƴanta akan rike sirri kada yaro ya zo yanzu nan akai kaza kaza to kuma sai akai yaya ki dinga kamar ya dinga zuwa yana zakulo miki sai gan ana abu yaro kawai yayi kasa ya kasa kunne da ya nado yana zuwa gida kawai sai ka ji ya fara ba uwar labari saboda tana son jin labari tana son ya dinga dauko mata irin waɗannan zantuttuka da gulmar mutane wannan kuskure ne da haka mahaifiyar Anas ta karfafe shi tace la tukhbiranna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadan ko la tukhbiranna bi sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadan tace karka kuskura ka bada labarin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani khataba Abu Talhata Ummu Sulaimin radiyallahu anha Abu Talhata al-Ansari ya ne ma'auran Ummu Sulaimin radiyallahu anha mahaifiyar Anas fa qalat tace la atazawwaju hatta yabluga Anasun wa yajlisa fil majlis ce gaskiya kai hakuri ni yanzu abin da ke gaba na tarbiyar Anas kaga wata sadaukarwa ko ga miji ta samu mahaifin Anas ya riga ya rasu ga miji ta samu amma tace gaskiya kai hakuri zan yi aure amma ba yanzu ba yaran nan sai naga cewa sun samu ilimi sun yi tarbiya in mata ne sai na aurar da su wannan ba laifi bane sai take ce masa la atazawwaj gaskiya bazan yi aure ba yanzu hatta ya buluga Anasun har sai Anas ya zama baligi ya balaga wa yajlisu fil majlis ya kai matakin da shi ma zai dinga zama a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dinga zama a majalisi fa yaqulu Anasun radiyallahu anhu dan haka Anas radiyallahu anhu da kansa yake cewa jazallahu ummi anni khaira kaga ya san abin da babarsa ta yi masa ya san irin sadaukarwar da mahaifiyarsa ta yi masa yace kai Allah madaukakin sarki ya saka wa mahaifiyata da alkhairi game da abin da ta yi min laqad ahsanat wilayati fa qala laha Abu Talha fa qad jalasa Anas wa takallam fa tazawwajaha yake cewa ana zaki ta laqad ahsanat wilayati haqiqa mahaifiyata ta kyautata wajen jibintar al'amari na faqala laha abu talha to abu talha shi ma da yaga Anas ya riga ya girman sai abu talha yana nan dai akan bakansa sai yazo yace da ita faqad jalasa anasun to ai yanzu Anas ya fara zama a majalisi wa takallama kuma yakan yi magana fata zawaja ta ce to alhamdulillah burinta ya cika da aka sai ta aure Abu Talha al-Ansari abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin.